sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu, muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, a gyara zama domin jin yadda duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum. Yau 15 ga watan Maris din shekarar 2020, sunana Mahmud Lalo. Hukumomi a Andalus ko Spaniya sun ce za su takaita zirga-zirgar jama'ar kasar mai yawan mutum miliyan 46 a wani mataki na dakile yaduwar cutar coronavirus da ke bazuwa a nahiyar Turai. A jiya sabar jami'ai a Madrid, babban birnin kasar ta Andalus, suka ce za su kwaikwayi irin matakin da hukumomin Italiya suka dauka na rufe daukacin kasar har na tsawon mako biyu. Prime Minister Spaniya Pedro Sanchez ya ce wannan mataki wanda zai fara aiki nan take zai haramta wa mutane fita daga gidajensu sai dai idan za su je sayan abinci ko magani ko kuma mutum zai je taimakawa waɗanda ke buƙatar a kai musu ɗauki. Jami'ai a ƙasar ta Spaniya sun ce an samu sama da mutum 5,700 da suka kamu da cutar ta COVID-19 yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kai 136. Hakan da yana faruwa ne yayin da jama'a a Turkiya suke tara babban tanadin kayayyakin masarufi da magunguna tun bayan da hukumomin kasar suka bayyana samun mutum na farko da ya kamu da cutar a kasar. Hatice Govayanka ma'aikaciya ce a wani shagon sayar da magani a kasar ta Turkiya.
I opened the store at 8:30 in the morning.
Tace da misalin karfe 8:30 na safe na bude shago, amma yanzu a karfe 11 rana komai ya kare kuma farashin kayayyakin sun yi tashin goron zabi. Na damu matuka da yadda al'amura ke tafiya.
Kamfanin
Apple ya ce zai rufe daukacin shagunansa a duk fadin duniya har na tsawon mako biyu. Shi ma a wani mataki na dakile yaduwar cutar ta coronavirus, a cewar shugaban kamfanin Tim Cook. A wasu sarwa da ya fitar a ƙarshen makon da ya gabata, Cook ya nuna cewa hanya mafi inganci da za a takaita yaduwar cutar ita ce a kaucewa haduwar jama'a. Sai dai kamfanin ya ce zai ci gaba da yin hada-hada ta yanar gizo da kuma manhajarsa. Baya ga daukan wannan mataki, kamfanin na Apple ya ce zai ware dala miliyan 15 domin taimakawa a yakin da duniya ke yi da cutar ta coronavirus. Shi dai kamfanin na Apple na da rassa kusan 500 a duk fadin duniya, inda kusan rabin wannan adadi a nan Amurka yake. Tun a lokacin da cutar ta barke a China, kamfanin na Apple ya rufe rassansa da ke China, kasar da cutar ta coronavirus ta fara bulla. To, masu lura da al'amura na cewa Tanzania na cike da hadarin samun ɓullar cutar saboda kwakkwarar hulɗar kasuwanci da take yi da China, inda tuni kuma mun suka sa ma'aikatan lafiyar kasar cikin shirin kota kwana.
We have employed 100 more staff in the port of entry.
Ministan lafiyar kasar Janet Magamba kenan take cewa mun dauki ƙarin ma'aikata a tashoshin shiga kasar, sannan muna horar da su kan yadda za su iya gano cutar. Yanzu a yanzu ministar ta ce suna da na'urorin gwajin zafin jiki 140 waɗanda aka dasa su a filayen tashin jiragen ƙasar. Baya ga haka, ƙwararru a fannin lafiya sun dukufa wajen faɗakar da al'ummar ta Tanzania kan yadda za su kare kansu daga cutar, inda ake kuɗaitar da jama'a da su riƙa yawan wanke hannayensu da sabulu. Sannan idan mutum zai yi tari ko atishawa, ya kare bakinsa da kyalle ko wani abin kariya. Gwamnatin Afghanistan ta jinkirta shirin sakin wasu fursunoni da aka tsara za a yi ƙarƙashin matsayin da aka cimmata zaman lafiya tsakanin ƙungiyar Taliban da Amurka a watan da ya gabata. Kakakin ofishin mai ba da shawara kan harkokin tsaro a ƙasar ta Afghanistan, Jawed Faisal, ya ce an jinkirta sakin fursunonin ne domin ana buƙatar ƙarin lokaci a yi nazari kan jerin sunayen fursunonin da za a saka. Matakin ɗage sakin fursunonin na zuwa ne duk da alƙawarin da shugaba Ashraf Ghani a farkon makon da ya gabata, inda ya ce a jiya Asabar za a sake su a matsayin wato nuna irin himmatuwar da gwamnatinsa ta yi na ganin an fara tattaunawar zaman lafiya ta cikin gida. Ya zuwa yanzu ƙungiyar ta Taliban ba ta ce ufan ba dangane da jinkirta sakin fursunonin nasu. Hakan kuma na faruwa ne wato na zuwa ne kwanaki biyu bayan da Amurka ta ce ita ma ba ta da shirin janyewa daga wannan matsaya da aka cimma. Sai dai ta nuna damuwarta kan yadda mayakan ƙungiyar ta Taliban ke ci gaba da kai hare-hare, abinda ta ce ya saba matsayin da aka cimma a baya.
attacks continue at an unacceptably high rate across the country. Those attacks are...
Kwamandan dakarun Amurka Afghanistan General Kenan McKenzie kenan yake cewa ana ci gaba da kai har'aran da ba za mu amince da su ba wadanda suke kaikaitar shingayen binciken jami'an tsaro kuma hakan ya sa muna kallon kungiyar a matsayin wacce ba ta son ci gaba. Wani kakakin sojin Amurka ya ce an kai wasu sabbin har-haren roka akan wani sansanin da dakarun haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta suke zauna a Iraki. Harin ya raunata mutum uku da wasu dakarun Iraki biyu. Sai dai ba a bayyana ƙasashen waɗanda harin ya ritsa da su ba, sannan babu wanda ya ɗauki alhakin kaiwa. Wani mai magana da yawun dakarun haɗin gwiwar ya ce akalla rokoki 25 aka harba cikin sansanin, yayin da kafafen yaɗa labaran ƙasar ta Iraki suka ce rokoki 33 ne.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashen ya take. Kasuwa a kasar mu.
Kasuwa a kai miki dole.
Ya ta America ga mu shirin biki ko mana gayo.
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin kasuwa a kai miki dole, wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin yana kasuwar shanu ta Akinyele Ibadan. Ku biyo mu ku ji yadda ake ciniki a kasuwar.
Alai ko sai da bayan ya ban muku ga mai san ga mai.
Ko me kai mu magana ya so?
A to me zan ce tun da ya bata mun ina ta yayi ka. Ko zo zan ce masa ita da kan.
Wani ba ta so ko kire fiyan ku kike.
Na ce ya taba ya ji. Ko dan ba le ne shi. Adabo. 125.
Yanzu Allah ya gyara ki da gidan mu. Wallahi ta Allah ya gyara. Wallahi ta Allah. Kai ka shanno na haka. Me sai kuma
haka zani.
Wallahi ta Allah.
Ka son bai tafiya.
Abba, ina ka zuwa.
Yanzu shanu tsara suke ko arha.
Ba magana sada ba kudi wani annu mutum.
Kamar ku yanzu an kuka sai kuka kai gari ba ku samu ciniki sosai.
Ba kudi.
Yanzu ne ku sai wannan.
Ko da ko akwai kasuwa ne. Ko mutane sun na kasuwa wannan da riddi gumo. Wallahi mutane mutum ya kasance
110
wala kashi da sai siya da nace
okay da kana sai 110
kashi da sai siya
to yanzu fa
bai
kamar yana ganin ya tsada kenan
magana sadaba magana kasuwa wallahi kasuwa ne babu wallahi
to me ya kawo rishin kasuwa
magana da ni wai ya sani
to Allah ya kawo kasuwa
Allahumma
Allah ya taimaka
Allahumma
eh
rasiya insha Allah insha Allah 30 so ne insha Allah 30
eh
albarka
Allah ya ba mu jini sabbi.
Yamini Jibrin
kai kana sana a shanu
in Allah ya so ya yarda
a wannan kasuwa me yasu na wannan kasuwa
to sunan wannan kasuwa Akinyele
to yaya kasuwanci a halin yanzu
kasuwanci ana malaje saboda al'amuran zamani da yake tafiya
to me za a ce a game kasuwanci yana ci gaba ne ko kuma yaya
insha Allah lamara ina ci gaba kuma da godiya ga sarki Allah
amma yanzu shanu suna tsana ne ko ku suna arha
shanu dai yanzu dai sun sauke kudi fiye da da
me yasa
to saboda zamani ya shige jama'a
kamar wagga kwanakin baya ko watannin baya nawa take
kamar wagga kwanakin baya zamu sai da ita 130
waccan fa
wannan zamu sai da ita 140
wannan
zamu sai da ita 150
waccan fa
zamu sai da su 160
bakaccan fa
wannan zamu sai da ita 115
to in yanzu ne nawa za a sai da ita
yanzu dai ga ta nan bata wuce 110 ba 105
wannan fa
wannan kuma bata wuce 115 ba 117
wannan fa
wannan kuma bata wuce 137 ba
me yasa kasuwa ta fadi halin
to saboda al'amuran jama'a duniya kasa ba kwanciyar hankali ta tsaye kenan na farko kuma babu kudi a hannun jama'a ko shine dalilin da in zamani ya shiga kowa yana duban abin da ke kansa abu ya zama nafsi al'amuran duniya sun zama kaina
me kake gani yake kawo rashin wannan ciniki
wannan zan banda ka rashin ci gaban ciniki rashin kwanciyar hankali ga al'umma annabi shi ya kawo kowa hankalinsa ba kwance yake ba
to a cikin wannan kasuwa ta shanu shin manyan shanu ne ko ƙanane ne ba su da kasuwa
wanne ba wanne bai da kasuwa sai dai abin da zamani ya nuna a ciki
wannan ma naka ne
wannan ma nawa ne
to kamar wannan shi nawa
ka ganshi na sallama 75,000 amma yanzu 70,000 ake siyan sa
ita wannan fa
ita kuma wannan sallama ta 67 ita kuma 57,000 ake siyan ta
to ga wata yarja can
yarjan nan 47,000 na sallama aka ce 45,000
to wai a halin yanzu da manya da ƙanana waɗannan na fi tsada waɗannan na fi arha
to yanzu dai kan ƙananan shanu sun fi manyan shanu tsada
wani ya fi kasuwa
to ƙananan sun fi saboda al'amuran mutane masu saye su yi ta'amala da biki da menene suna walima duka su ne suka fi tafiya
sunan na lima a barshi kasar shanu a kele menene aikin ka a cikin wannan kasuwa aikin mu kula da shanu masu wadanda aka shigo da su da kuma wadanda aka fita da su kula ta yaya kenan kaman shanu da aka shigo a ne musu lamba kuma don a san cewa ko wani mutum shi da lamba ta daga dinga mai da shanu saboda yasa ta ya san ko wadanne eh ne ko ce sada za a yi ma mutum ya san cewa shanu ne ga su to kamar misali a yi ni kana yin masaniya nawa lamba to yi ana ma 80-120 ko 130 ba ni kadai ba ne ni ina daga wani bangare wasu kuma suna daga wani bangare wannan sana'a da kake ta yi ma shanu lamba da kula da su tana biya ma bukata a kwarai mana ai mu duk inda saniya take mu biyan bukatar mu ce saboda kanin billa ce da saniya ka aika san shi duk inda saniya take ya ganta ya ga abinci to mutuka akwai saniya wurin mu nan ne gidanmu nan ne garinmu nan ne kasarmu
shugaban kasuwar ya ba mu tarihin kasuwar
suna Oja chairman Mitchell na Akiyele kuma chairman din kasuwar Akiyele shanu to kasuwar shanu Akiyele yanzu tana da shekara 18 da baro mu daga Burja mun ka dawo nan
Burja cikin garin Ibadan kenan
cikin garin Ibadan muke a Burja saboda cikowar da aka Burja ta cika da daji din sai an kai mu Burja kar an kai ta Burja ko ta cika shi da aka kawo mu kuma Akiyele cikin Ibadan ne duka
chairman wannan kasuwar shanu ko kuma karar shanu ta Akiyele shugabannin nawa ta taba yi
to shugabannin ta suna da yawa domin da shugabannin ta sarki hula ne muke da shi da shugaban ta gabaki daya to amma yanzu da muka koma Akiyele an sami ainihin chairman ta wanda chairman wanda yake wani chairman din ta shine chairman Audun Bukar Allah ya mai da sa kuma yanzu ne halin da ake ni a chairman din ta a yanzu
daga waɗanne garuruwa ne ko kuma jahohi ake kawo mu wannan kasuwar shanu
iya ne gaskiya jahohin mu na ga gaba daya babu inda ba a kawo saniya a nan saniya suna zo mu ko ne bangare ana kawo ba ma Najeriya ba har Niger da makwabtanta duka na kawo shanu a nan irin Shadi da kamar da bangaren duka ana kawo da nan wajen Benin duka shanu su ana kawo su a nan wanda Niger duka ana kawo shanu su
waɗanne irin shanu ne aka fi kawo ma wannan kasuwa kamar bakkwalo ne rahaji ne koko dai waɗanne iri ne
shanu ko ne yana kawo mafi yawa akwai lokacin da yake kasancewa majority ne jajjayen shanu ne kuma wani lokaci abin ya canza kuma yana yawa bakkwaloji sun hewa kuma wani lokaci abin na canza iske ya kalauni su sun ka hewa domin ya danganta daga yanayi lokaci kasa akwai lokacin halin damana akwai lokacin halin funturu akwai na rani saboda haka wani lokaci fararen shanu ya kara sun hewa wani lokaci bakkwalo sun ka hewa wani lokaci kuma ana samun jajjayen shanu su hewa har kasuwa take tafiya
ana iya cewa wannan kasuwa ta samu karbuwa ga jama'a jihar Oyo da wasu jihohi kuma garuruwa ko kuma bangarorin nan kasashen Yarbawa
ajiya gaskiya anan kasuwa ta karbu anan domin anan dai Oyo State kasuwa wadda an kasani nan Oyo State gaba daya babu wata kasuwa da ta kai wannan kasuwa ta Akiyele ko kuma ce nan kudanci banda Lagos babu wata kasuwa da ta kai ta anan saboda karbuwa ta karbu sosai ga mutane yadda yake so duk ana kawo dukiya akan ta
ana iya cewa an samu cigaba wannan kasuwar shanu ta Akiyele
a wani bangare an cigaba wani bangare ko ba samu cigaba domin tun lokacin da muka zo a wannan kasuwa abinda muka iske shine ba sake muna komi ba ciki amma mu inda muka samu cigaba lokacin bora bora ji muna samun hayaniya da mutane saboda cikoson ta amma da kawo mu nan mun samu zaman lafiya a yanzu gaba ki da Yarbawa mu da bare bare da Hausa da kowane kabila da muke hade a wurin muna zaman lafiya tsakanin mu da sauran kabilu
kasuwanku? Ko akwai wasu matsaloli da ke damun ku a wannan kasuwa?
Shi da matsalolin da ke damun mu rashin samun tallafi ga bangaren gwamnati jahaji a wuraren da ya dace ayi mu abubuwan sun ka dace ayi ba mu same su ba.
Ya kamar ruwan sha, wutar lantarki da fanho da sauransu dai.
Su din ne abin da ke gaya ma cewa da su ne ba sami ci gaba a wannan bangaren ba. Don to abubuwan da muka iske a lokacin ba sake muna komai ba. Lokacin da an kai wannan kasuwa muna ganin cewa da lantarki da me duk abubuwan da yake so za mu same su. To sai ka zo ta gare su ba sake muna wani abu dawo mu a wannan wuri.
Amma akwai fahimta tsakanin mutanen da suke wannan kasuwa, tsakanin misali Yarbawa ne, Fulani ne, Bari-bari, Hausa da dai sauran ƴan kasuwa.
Ni dai waɗannan muna da su lahiya muna fahimta juna tsakanin mu. Duk abin da muka yi muna yi tare tsakanin mu, muna fahimta juna. Duk abubuwan da muke gudanar su muna gudanar tare da su. Babu wani bambanci tsakanin, babu wani kabilanci, babu wani bambancin jinsi ko wani Fulani ko wani Bari-bari ko wani Yarbe. Duk muna da lafiya da muna fahimta juna tsakanin mu.
Menene kiranka ga gwamnatin jihar Oyo a game da wannan kasuwar shanu ta Akinyele?
To kiranka ga gwamnatin Oyo ya kamata a ce ta shigo tana taimaka mana dangane da ruwan sha da wuta da sauran hanyoyi na shiga mota inda muke ake shiga a sauke dukiya da sauransu. Wannan wuraren duka sun rige sun lalace kuma babu jara a kansu.
Ya batun tsaro?
To tsaro alhamdulillah shi ma kan shi muna so a taimaka mana da shi.
To menene sakonka ga jama'ar da ke wannan kasuwar shanu ta Akinyele?
To sakona gare su su ci gaba da hankuri da juna, yadda muke zaune lahiya mu ci gaba da hankuri da juna kowane, domin zaman lahiya shi yake kawo komai. Kasuwanci bai taya sai da kwanciyar hankali, sai da zaman lahiya, sai da fahimtar juna.
Jama'a, ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole kenan. Ku tare mu a mako mai zuwa inda za ku ji wani sabon shirin a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Hassan Umar Tambuwal nake cewa mu huta lafiya.
Kasuwa a kai miki dole, kasuwa kasuwa a kasashe ya take, kasuwa a kasar mu,
kasuwa a kai miki dole.
Ta America ga mu shirin biciko mana gahir.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Reverend Philip Mayango daga Bishara, suna na Reverend Philip Mayango daga Bishara Baptist Church Sabo Ibadan. Na kira ne zuwa ga duka jama'a na Nigeria gamo da zaman lafiya. Gaskiya zaman lafiya ta fi komai, yana da kyau kowa ya yi tunani da cewa idan ba mu yarda cikin zukatanmu mu yi zaman lafiya ba, zai kasance da damuwa da jama'a Nigeria. Na kira da jama'a duka, da Krista da Musulmi, da wanda ba Krista ba, ba Musulmi ba, ko kemenene ne, na kira duka don Allah na roƙonku duka mu yi zaman lafiya. Zaman lafiya yana kawo cingaba a cikin komai. Zaman lafiya yake kawo salama. Zaman lafiya wannan kuma yake shiri yaya muna gaba, yanda za su yi zama yanda muka nuna musu. Allah da kansa ma yana so zama lafiya. Idan muka nuna ma juna mu zama lafiya, sun ka gani kome ya daidaita. Na roko duka jama'a da cewa idan ba tare da zama lafiya ba, menene amfani din? Sa'ana kuma kada mu dube abubuwan da ke faruwa ya kawo mana rikata zukata. Bisa ga abubuwan da ke faruwa, misali ga masu sace-sace, mutane a yi kisa da aiki Boko Haram, da kuma abubuwa daya da dama wanda zai kawo rashin lafiya, rashin zama lafiya, bare kada mu dube su, mu guje su, saboda ba za su kawo mana wani amfani ba. Na roko duka jama'a al'umma Najeriya domin mu yi zama lafiya, shi ne kada zai taimaka mana a wannan kasanmu. Sa'ana kuma ana kira ga duka al'umma Najeriya a gabas ko kudu ko yamma ko arewa, duka mu hada kai mu yi zama lafiya, shi kada ya rage zai taimaka mana.
Madalla masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa. sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin summa amin 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 summa amin ya Allah
lafiya uwar jiki jama'a
jama'a ga wata sanarwa
kuma da saduwa a cikin shirin lafiya uwar jiki da ke tattauna al'amura da suka danganci harkar lafiya kamar kullum Aisha Tusula ce dauke muku da shirin a makon da ya gabata mun kawo muku bayani daki-daki game da cutar nan ta coronavirus a wannan makon kuma za ku ji ci gaban tattaunawa da muka yi da Dr. Muhammad Ladan akan irin matakan da hukumomi ya kamata su dauka don hana yaduwar cutar sannan saboda shigowar zafi a nahiyar mu ta Afrika Dr. Ladan ya tabo yadda za a gudanar da al'amura a cikin wannan yanayi a yayin da nake hada wannan shiri dai cutar coronavirus da aka yi wa lakabi da COVID-19 na ci gaba da barazana ga rayukan al'umma a duk fadin duniya cutar na dada yaduwa daga cibiyarta ta asali wato Wuhan a kasar China zuwa kasashe da dama har da nahiyar Afrika to ganin cewa kasashen mu na Afrika na da raunin kayan aiki waɗanne matakan hana yaduwar cutar coronavirus ya kamata hukumomi da jami'an lafiya su dauka ga abin da Dr. Ladan yake cewa
abin da shawara zan ba mutanen hukumomi shine inda aka samu wanda ke da shi ya kamata a garke shi ko a sa shi wani wuri inda domin aka ce inda mutum na da shi ya kamata ko kuma ana tsammani mutum na da shi to a kebe shi inda zai zauna bai shawara ba zai shiga cikin jama'a ba har kamar mako biyu haka aka ce inda domin ciwon inda ka kama cikin mako ba ga alamu ba to alhamdulillah to shi yasa hukumomin su tabbatar waɗanda ake tsammanin su da su a samu inda za a kare su su zauna na mako biyu kuma inda an san wani yana da ciwon abi bayan waɗanda duk ya haɗu da su ko waɗanda ya hurɗa da su ko wani sha'ani da su abi bayan a duba to aka duba za a san waɗanda suka haɗu da shi za a yi su ma za a iya kare su a je su wuri daban to wannan zai rage yaɗuwar ciwon amma an ba a haka ba to sai kuma ikon Allah
to wani abin jan hankali shine irin matakai da kasasan da suka ci gaba kamar nan America akwai misalai da zaka lissafo wa kasashen mu su ji irin matakai da ake dauka a nan dan kariya
to kamar da matakan da suka dauka shine yawanci komai da hukuma da suke tsammani na sai a gwada akan gwada kuma a samu inda ana nan kin san kamar nan America akwai dan mutanen da aka sa su musamman aikin su kenan su rinka lura da wannan ciwon inda akwai wani abu da ya canza ne ko wani abu ya faru to duk aikin su kenan dare da rana kuma kin san nan kuma akwai wani wuri CDC wanda aikin su kawai shine su rinka duban cututtuka da suke shigo a kasar to ya kamata mu rinka yin abubuwa haka a kasashen mu muna haka komai zai zo da sauki
gaskiya ne to amma bisa yadda ka fuskanci abun kake bibiya yaya kaga yaduwar cutar nan
to wannan cutar inda mutum ya aka bi abubuwan da ake kare kariyar mutane da shi aka bi waɗannan to insha Allah yana da ban tsoro ciwon domin ba mu da wani magani ba mu da wani allurar rigakafi shine mafi abin tsoro ga wannan ciwon saboda haka inda abin da na gani shine abin da za mu iya cin kansa amma zai dan kwan biyu domin ko shi allurar rigakafi din nan shi ma ai ana yanzu ana bincike amma zai kama wurin kusan shekara ɗaya kafin ya fito amma akwai wasu abubuwa yanzu nan kasashen da ake harhadawa wanda yake rage tsananin ciwon to abubuwan da ake nan kenan to in dai kasashe mu dole a samu mutane musamman da aikin su kenan su rinka duba wannan ciwon domin ba za mu in mun saka baka sakanci to abin da yake sai kuma ikon Allah ya so dole in wani yana da ciwon a lura da shi kware da gaske kuma a tabbatar bai yada wa mutane ba
to a gidaje idan aka samu mutum ya nuna wannan alama me matakin da ya kamata su dauka shine ai maza akai mutum asibiti
ai maza akai mutum asibiti ko kuma kafin akai mutum asibiti an tabbatar da shi a kare shi a daki daban wanda ba zai rinka haduwa da kowa a gidan ba na kafin a kai shi asibiti din waɗanda za su yi abin nan da shi a samu abin nan da ke rufe hancin mutum da baki a bashi rufe bakinsa da hannu kamar hankici din nan da ake sa mutane a huska to irin wanda ake kira mask da turanci to shi ma a bashi a kare shi wuri ɗaya daban don haka waɗanda zai rage tsananin yaduwar ciwon
masu kulawa da rayuwarmu mai sama Allah ya taimake su kai to a gaida likita bokan turai a madaniya sosai na ce a gaida likita bokan turai
to sanadiyar shigowar zafi a kasashenmu kuma ga shawarwari da Dr. Laden ya bayar
badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan mutai yabo ba ha badan mutai yabo kullum waka dai dan su ce tirayi ai sake wasu na ga Allah rabbi
to wannan canjin yanayi din to yawanci in ya faru haka mutane ya kamata a lura inda ake zaune ko inda ake kwanciya a tabbatar iska na shiga sosai you know kamar inda muke kira turanci ventilation kina tabbatar kuma yawanci in dai zafin yayi wa mutane dole a rinka shan ruwa da yawa domin shan ruwan nan yana da amfani zai rage tsananin zafin a cikin jikin dan adam kuma a rinka lura musamman yara kuma a rinka lura kada a rinka barin su suna shiga ranan nan kowane lokaci musamman in tana da zafi kamar tsakar rana to ko kuma suna makaranta ne a bar su aji a rage in dai zafin yawa wani lokaci kamar nan kasashen in zafi yawa akan rage ma yara akan rage ba a sa su rinka motsa jiki da yawa akan ba a rinka ba su ruwa suna sha kowane lokaci to ana wannan zai rage kuma indai mutum ya ga yana wani abu ya so mu jin gajiya so ya zauna wuri ɗaya huta ya sha ruwa to wanda ya mutum na wannan wanda ya kaga jikinka wani abu ya canza yanda kake zufa da yawa kuma jikinka na zafi kowane lokaci kai sauri ka je wurin likita
to likita tunda na same ka ba zan barka ba sai ka amsa min wannan tambaya da Dauda Garba bin Affan unguwar Jaji Fatiskum ya turo mana
to
ya ce wai shin me yasa wai idan mutum ya ci mai ko na gyada wai yakan kashe masa jiki wai ya zama limus wai ya rinka jin bacci amma idan manja ya ci wai sai mutum ya ji shi wai sarai wasai to wai ko wannan yana da dangantaka ne wai da shawara
shawara to wannan mai da muke ci ko manja ko man gyada ko man ko wani irin mai wannan bai sa ka ji kasala ba ya danganta abubuwan da ka hada ka ci da shi amma man kawai bai kamata ya sa ka ji kasala ba domin man din ya kamata yanda kake aka hada shi da wadansu abubuwa lokacin muka ci wadansu abubuwa kamar aka hada shi da kamar ka ci abinci da yawa da shi dole ka ji kasala ai amma man kansu ba zai sa ka ji kasala ba sai dai kuma akwai wasu abubuwa da suke ake sa yanzu a cikin abubuwan kasashen mu wadansu abubuwan da suke sa ba su dace da jikinka ba to in ba su dace da jikinka ba to sai kuma ikon Allah za ka ji kasala ko wani abu ma zai iya samun ka saboda haka in dai kana sayan man a wurin wani musamman ne ko wani dan kasuwa man in ka saya kana ji wani iri daban a jikinka to ka canza ka saya a wurin wani daban
to anan za mu tsaya sai mako na gaba za ku ji mu da wani shirin a madadin Dr. Muhammad Laden da Julie Leathers Gresham miti a ishe tuskiri ku kasance cikin
ushin lafiyar amin amin suma amin 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 suma amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa
masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
Africa kuke sauraro daga Yamai.